in yana magana baya haɗiye wani harafi ko kalma, kalmomi suna fita daidai wa daida. Tare da haka a wani sa'ilin ya maimaita kalma sau biyu don ya isar da mutum komin dolancinsa, ko da mutum ba mi ko da ƙiƙi dai, to manzon Allah na iya fahimtar da shi magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yana magana wara-wara cikin azanci da dabarar magana. Shi ne mafi fasahar masu fasaha, shi ne mafi kyawun halitta da ido ya taɓa gani a bankasa. Ido bai taɓa ganin kyakkyawa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. In ana son mutum don kyansa ko ba don ɗabi'arsa ba, to duk duniya ba wanda ya kamata ta so irin manzon Allah don ya fi kowa kyau. Ina da aminci ta buga. To wannan wani abu ne da Allah ya haɗawa manzon Allah shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ga kamala, ga haiba da kwardini, abokanansa da sahabbansa waɗanda suke tare da shi yau da gobe, saboda kwardininsa sai su kasa tambayar shi wani abu. Ba dan shi mai kaushin hali ba ne sai dan kwardini da Allah ya zuba masa, ya bambanta shi da sauran mutane. Kai waɗanda suke ganin surukansa, wanda sa iya ganin suna da minna a kan shi, ta cewa a kan shi, dan sun aura masa ƴaƴansu irin su Sayyidina Abubakar, irin su Sayyidina Umar, tare da haka manzon Allah na musu kwardini. Da yawa daga cikin sahabbai suka ce farin cike muke yi ƙauyawa su shigo Madina, wanda ba sa ganin annabi kullum, saboda su tun sun zo duk abin da suka saho da shi na tambaya kai tsaye za su faɗa gaban annabi, ba sa jin kunya. Suka ce mu kuma sai mu kwashi ilimi arha, irin tambayar da mu in za mu yi manzon Allah ɗin kwarjini yake mana ba ma iya yi. Wannan halitta wani abu ne da manzon Allah ya fice da shi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi fice ta kyan hali da kyan ɗabi'a, ya fi kowa kyauta. Iska da ke ingizo giragizai da ke ɗauke da ruwan sama, wannan iskar manzon Allah ya fi ta kyauta. Haka Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa cikin hadisin Bukhari, ya fi kowa jarumta. A wurin da jarumai suka riƙa guduwa a yaƙin Hunayni a lokacin manzon Allah na tsaye, yana cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib, ni ne annabi ba ƙarya ba, ni ne ɗan abdul muttalib. Idan ya santo kuna son waɗansu jarumai da suka yi bajinta a waɗansu fagage da ba na yaƙi ba, a waɗansu fagage na wasanni, yasa kuka so su don sun yi fice, don me ba za ku so ba wanda ya yi fice a fagen yaƙi, ya yi fice a fagen shugabanci, ya yi fice a fagen kyauta, ya yi fice a fagen kyawun ɗabi'u, ya yi fice a wajen kyawun halitta. Dukkan abin da ɗan adam zai haɗa na jama'a su so shi, Allah ya tara manzon Allah wannan ya ƙara akan na sauran sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka Allah ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim, lalle kai kam kana kan ɗabi'u waɗanda suke na gargaru, kana kan halaye kyawawa. Sannan manzon sallallahu alaihi wa sallama ne Allah ya zabe shi don ya zama cikakken annabawa. Daga shi ba wani annabi da zai zo da sabon sako ko sabon manzanci. Ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Sannan Ubangiji ta'ala ya tattara masa abin da ya rarraba wa sauran annabawa, shi aka tattara masa shi kadai. Malamai sukan yi istinbatin wannan ne a cikin ayoyin da ke cikin suratul an'am, waɗanda Allah ya lissafo wani adadin annabawa har 18 ko 10 wani abu. A ƙarshe sai Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam ulaika allazina hada Allah fa bihudahu muqtadi, waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirye su ya zaɓe su, kai kuma yi koyi da shiryarsu. Abin nufi ya yi koyi da shiryar annabi Ibrahim, ya yi da ta annabi Musa, da ta annabi Isa, da ta annabi Dawud, da ta annabi Sulaiman, da ta dukkan annabawa. Kaga ababen da aka rarraba musu shi an haɗa masa shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam. Kaga rabansa kuwa ya fi na kowa yawa. Ko ɗan kama da ake bada labarinsa a ƙasar Hausa saboda san kai irin nashi, in ya tashi rabo a gidansa sai ya raba da kowa, sai ya manta da kansa, sai ce af na manta da kai, to sai a ce to ai masa karo karo. To idan aka masa karo karo, ƙarshe nawa zai fiwa? Nashi zai fi na sauran yawa. To manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai karo karo aka yi masa ba, ta aka yi fa bi hudahu muqtadi, yi koyi da shiryarsu. Duk abin da yake sunansa shiriya, cikin abin da annabi Ibrahim ko annabi Musa ko annabi Isa ko Dawud ko Sulaiman suka zo da shi, manzo Allah ya yi koyi. Kaga ya haɗa duka. tsira da aminci su tabbata gare shi. Ya yan uwa musulmi, manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi ala fatratin minar rusul, daidai lokacin da ake kamfar annabta da manzanci. Annabi Isa ya shuɗe da kusan shekaru 500 da ƴan kai. Kaga duniya da aka ce ta yi kamfa ta annabta ko wahayi daga sama tsawon shekaru 500, kai ka san za ka samu kanta cikin ruɗu. Duniya tana cike da tashin hankali a wannan lokacin. Ko dai ka bi daular Rumawa wadda suke bin addinin Kiristanci garwaye da maguzanci, dai Ibn Khaldun yake cewa daular Rumawa ba Christianity suka shiga ba, a'a Christianity ne ya rikide ya zama baruman addini. Shi yasa kuke ganin January da February da sauran watanni dinnan sunaye ne na tsofaffin gumaka a daular Rumawa, amma aka sa shi cikin Kiristanci. Annabi Isa bai san da waɗannan watannin ba, wato dan asalinsu maguzanci ne na Rumanci. Da haka idan ka kalli Kiristanci za ka samu rabi ko sama da rabi ko na a makamancin haka nashi asali maguzancin Rumawa ne aka cusa shi cikin Kiristanci. Ashe Rumawa ba su shiga nasaranci ba, dan da sun shiga nasaranci za ta fi koyarwar Annabi Isa ko ta almajiransa. A'a, nasarancin ne waɗansu suka kawo shi suka maishe shi barume. Kaga sai tasirantu da mai al'adu da maguzanci na mai na Rumawa. To a wannan lokacin kuma suna daga cikin masu faɗa a ji a duniya. An ka bi su kaga ba a kan shirya take ba. In ka bi daular mutanen Farisa wanda bautar wuta ake yi, in ka zo ka biyo Larabawa kuwa, to su kuma wannan gumaka ne, kowane gari da gunkinsa. In ka zo gari kuma kowane gida da gunkinsa, wani lokacin a gida ma kowane mutum da gunkinsa. To a nan cikin wannan ruɗani duniya tana da buƙata, tana cikin ƙishirwa na shugaban da zai fishe ta daga ruɗin ƙwaƙwalwa da suke fama da shi. A irin wannan lokaci ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kaddara masa fitowa ta gidan asali, gidan da duk balaraman da ke duniya ya san su. Domin duk wani balarabe a wannan lokaci a duniya a duk inda yake yana girmama balaraban Makka. Shi ko balaraban Makka ko wane ne? To yana girmama Qurayshawa. Su ko Qurayshawa ko su wane ne? Su sun san Banu Hashim sun fi su. To sai Allah ya kaddaro wa manzon Allah fitowa daga gidan asali, gidan da suke da shahara kamar rana a lokacin azhar. Ubangiji ya yi shi a cikin wani madaidaitaccen yanayi bisa ga kaddarawarsa subhanahu wa ta'ala. Bai fito daga cikin gida na masu kuɗi ba, ballantana wadata ta sa shi shishige da yi wa mutane kallon raini da kallon hadarin kaji. Sai ya fito a gidan da ba su da wadata, amma kuma bai danka shi a hannun masu riko marasa kirki ba. Ballantana wannan ya sa ya tashi da fushi da jin haushin jama'a. Mahaifinsa ba kuɗi ko mai rikonsa ya zama mara mutunci, sai Allah ya danka rikonsa a hannun masu karamci, duk da ba su da wadatar kuɗi kamar sauran, amma suna da yakana, suna da halin kwarai a duniyar da suka rayu a cikinta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taso da yanayi daidaitacce. Shi ba dan shi guba ba, ballantana ya zanto baya iwa kansa komai sai an yi masa. Baya da ruhi na dogaro da kai da jin yancin kai. Shi ba korarre ba, baran dangi, ballantana ya zanto mummunan mu'amalar da aka yi masa ta kashe kyakkyawan fata a cikin zuciyarsa. An haife shi a Makka wanda birni ne cikin birane, barma Makka ita ce uwar alkaryu, ita ce uwar birane. Wa kazalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kaga dan birni ne, dan cibiyarsa a birni aka binne ta, sai Allah ya kaddara masa zaman ƙauye dan ya san ɗabi'u da halaye irinsu. Ishara kan cewa zai zama shugaban 'yan birnin da 'yan ƙauye bisa ga ka'idar wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira walakinna aktharan nas la ya'lamun. Inda abin ne kadai ya tashi har ya girma har ya kai dan shekara 40 aka turo masa da manzanci, to bai san wani irin tasku rayuwar ƙauye da karkara take ciki ba. Inda a ƙauye aka haife shi kuma har ya girma, sai da za a turo shi manzo, aka turo shi wajen mutanen birni, to bai san ma yaren da zai musu magana da shi ba. Sai ya zanto ya san dukan, ya yi kiwon dabbobi dan saboda wannan ya zama kamar wani horo da aka bashi danki watar dan adam a nan gaba. Dan dukan wanda ya jure wa wauta irin ta rakumi da wauta irin ta sa wanda yake dan bana bakwai dan tashan balaga, wanda ba miki yayi ba zai san ba me yake nufi da dan bana bakwai a cikin shanu, wanda bai zaman kawai ba zai san wannan ba. A lokacin da sa ya zama irin wannan shekarun yana cikin tashan balagarsa, to me shi ya shiga uku dan bai shanu yake ganti ganti. Daga nan gurin sai ya tafi kura in yana da wata budurwar saniya a wajen, ba kai mai shi ka shiga uku. Daga nan gurin sai ya tafi biti, daga nan sai ya tafi kaza. To mutumin da Ubangiji ta'ala ya kaddara masa kiwatar dabbobi masu dabi'u irin wannan, me zai hana ya shugabanci dan adam ya ci nasara wajen shugabantar dan adam? Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa ganin irin mutane biyu, ya rayu da talakawa ya san bukatunsu, ya rayu da masu kuɗi ya san irin zuciyarsu da irin yadda suke tunani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya turo shi a daidai wani lokaci da ya halarci waɗansu yaƙe-yaƙe ko labaransu cikin yaƙe-yaƙen da Larabawa suka yi a lokacin jahiliya. Ya halarci wani taro na sulhu da aka yi, har yake cewa inda za a kiraye da irinsa a yanzu lokacin musulunci da na ansa irin wannan kira. Ya ga yadda aka yi faɗa, ya ga yadda aka shirya, ya koyi yaya ake a shirya idan an bata, ya koyi yaya ake aiwa abokin gaba illa idan har rigima din kuma ta kama. Duk ya ga wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dan ya shiga take an yi fada ko yake da shi ba, sai dan ya halarci wani waƙi'i abin gani da ido wanda labarinsa ke kaiwa da komowa a cikin kunnuwan mutanen da suka rayu a zamanin. Ya kware a cikin rayuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ka iya cewa dai a takaitan takaitewa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idan an ce dan adam, to babu wanda kalmar za ta fara gaskatuwa a kansa sai manzon Allah. Shi ne dan adam na farko, duk wanda ba shi ba na biyu ne. Idan an ce kamala da cika da batsewa, to shi manzon Allah shi ne cika din, shi ne kamalar, kuma shi ne batsewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ka iya cewa shi ne mafi kyawun dan adam na buga misali, wanda ya zo a daidai lokacin da duniya take kishirwarsa, wanda abokanan adawa duk da sun yi adawa da shi amma a cikin zukatansu sun yadda cewa akan gaskiya yake. Shahidu lahu bil amana qabla an yursal, sun shaida cewa sunansa Aminu tun kafin a turo shi ya zama manzo sallallahu alaihi wasallam. Sun yadda yana da falala. Shahidal annamu bi fadlihi hatta al'ida wal fadlu ma shahidat bihi al a'da'u. Wanda yake da wannan matsayi a ce shi ne wani zai masa fatanci ko ya zage shi ko ya faɗi bakar magana a kansa, to ko shakka babu wannan ba ƙaramin hasara ba ce ba ga wanda ya samu kansa a cikin irin wancan hali. Ya ‘yan uwa musulmi, menene wajibi a kanmu a matsayinmu na musulmi? Menene ya kamata mu yi don bayar da kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, don tsare wannan abin da na zana muku kaɗan daga cikinsa, abin da na faɗa ɗin nan? Inda za a ce wani malami ya tashi ya faɗi waɗansu ba wannan ba, zai iya faɗa. In yayin mintunan da na yi a ce wani ya sake tashi ya faɗi waɗansu ba wannan ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zai iya wa maganganun mu rece ya faɗi waɗansu al'amura masu tarin yawa. Menene wajibinmu? Wajibi ne jaddada imaninmu da shi, da haɓaka imaninmu da shi a cikin zukatanmu a daidai lokacin da waɗansu suke kafirce masa. Dan imani da shi shi ne sinadarin shiga aljanna, wanda duk bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, babu shi babu aljanna. Allah madaukakin sarki ya wajabta mana haka, imani da dukkan annabawa ballantana kuma shugabansu mafificinsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا ودن ده سكي إيماني كدد إيماني ده الله كدد إيماني ده من ذن الله صلى الله عليه وسلم. وانا آية هذا ما تريد كتكم هجوجي ده ما لمي كي بسك قالور إيماني كور قوسا دم الله يكي رايمو ده سونا إيماني كما يؤمر تيمو من إيماني. Kafin kenan ana nufin mu daɗa a kan naɗa, mu ƙara imani da shi, mu ji duk lokacin da wani ya kafirce masa kamar ƙara zuga mai ke na ƙara yadda da shi, duk lokacin da wani ya bijire masa kamar zuga mai ke akan mu ƙara makalkale wa shiriyar da ya zo da ita sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu, wajibi ne mu ƙaunace shi. Ƙauna ta gaskiya ta shari'a ba ƙauna ta al'ada da ɗabi'a ba. A ɗabi'ance kakan so dukan wani wanda yake da wata alaƙa cikin alaƙoƙi a tattare da kai. Kakan so matarka, kakan so ɗanka, kakan so mahaifanka, kakan so aboki, kakan so waɗansu ababai da kake amfanuwa da su a rayuwarka ta duniya, tufafinka, abin hawanka, gidan zamanka da sauransu. Amma duk ƙaunar da za ka yi wa kowane ne ko menene ta zanto ƙasa take da ƙaunar da za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato kenan ƙaunar manzon Allah ta tsara ta sauran yawa, sannan kuma ta zanto ta sha bamban da ƙaunar da za ka yi wa manzon Allah. Don shi ƙaunar da za ka yi wa manzon Allah ƙauna ce garwaye da girmamawa, ƙauna ce garwaye da biyayya, ba ƙauna gayanta ba, ba tare da an yi mata riga ta biyayya ba, ba tare da an yi mata tufafi na da'a ba, dai idan ya zanto ƙauna ce ta so kawai, to wannan ba ta cire mutum daga gidan wuta ta kai shi gidan aljanna. In ƙauna kaɗai ɗaya ɗayan ƙaunar da babu da'a, babu girmamawa, babu biyayya, za ta kai mutum gidan aljanna? Da farkon wanda zai fara shiga shi ne Abu Talib, da shi ne farkon wanda zai fara shiga aljanna, don ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya fifita shi akan ƴaƴansa da ya haifa na cikinsa, ya darjanta shi, ya kwarzanta shi, ya ba shi kariya da dukiyarsa, ya ba shi kariya da ƙarfin da kaifin takobinsa. Duk irin ɓatancin da mutanen Makka suka so su yi wa manzon Allah, Abu Talib ya tsaya ya ce bai yarda ba, wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka ghadadatun wa bisri bizaka wa qarra minka uyuna wa da'awtani wa za'amtu annaka nasihi falaqad sadaqta wa kunta qabla amina wa aradta dinan qad arabtu bi annahu min khayri adyanil bariyati dinan lawla al malamatu أو إزار مثبة لوجدتني سمعا بذاك يقينا. يتي والله ضد كلفن سبذات إيكي واغليك با ضد يوان سبذات إيكي واغليك با سيلانان دا أكي ممتاشن كي دا كسا معنى سيلانان دا بان دلي كاكي لأييني ناتبتر أبن دا كي من نسيحة دو من دا ما تنسونان كأمينو كايات وانا أديني كاتل لتاشي كابو جلودتي wanda ya fi dukkan wani addini da ɗan adam ya sani a ban ƙasa kyau, ba don zargi ba, ba don karatu na shiga addinin yara ba, da na yi maka da'a cikin abin da ka zo da shi. Duk da san da Abu Talib ya wa manzon Allah, sai dai kashi bai imani da shi ba. A lokacin mutuwa manzon Allah ya zo same shi yana tallata masa kalmar shahada, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha indallah. Amma a gefe ɗaya ga Abu Jahal da Abdullah ibn Abi Umayya su kuma suna cewa a targaba wa millati Abdul Muttalib, karshe abin da yace ya mutu akan addinin Abdul Muttalib. Kaga duk san da yawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai kai shi aljanna ba, saboda bai imani da shi ba. Ashe kenan san Annabi ya yan uwa baya takaitowa a cikin so kadai, so tare da mai da'a, so tare da mai girmamawa, so tare da biyayya, so tare da makalkale wa shiriyarsa sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shi ne hakikanin so. Amma in so ne na waka, yau ai ba bambanci tsakaninka da jarumin India, shi ma da ya so budurwarsa waka ya mata, kai kuma sai ku sa annaba kai ma kai masa waka, bai bambanci tsakaninka da shi. So ne na girmamawa, budurwa in ana santa ko bai girmama ta ake ba, don ba mai girmama budurwa da zai ce girmamawa dai irin wanda za a ce ana da sunan girmamawa, sai dai kawai sai mutuntawa, eh akwai wannan. Amma girmamawa, ganin kurjini, dargantawa, ɗauka sama da komai, don duk abin da kakewa irin wannan son na ƙololuwa, to babu yadda za a yi maka umarni ka iya saba masa. Sannan mu kudurce cewa manzon Allah ma'asumi ne, kudurce mu cewa ma'asumi ne, shi yasa dukkan wani abu da za a danganta masa na ɓatanci ba za mu yarda da shi ba. Amma duk mutumin da yake ɗaukan manzon Allah kamar ga magarin sauran mutane, to ga magarin sauran mutane ya iya yi wa su yi abin da ba na kyautawa ba. To su turawan duniya so suke a ɗauki kowane shugaba kamar irin su shugaba Bush, ya yi daidai ya yi kuskure, kamar irin su Bill Clinton ya yi jarumta shi yasa ya yi shugabanci shekaru 16, shekaru 8 yana gwamna, shekaru 8 yana shugaban kasa. Amma tare da haka kuma aka zo aka ritsa shi sai da ya biya wa Amerikawa hakuri. Wasu suke kowane shugaba a ɗauka cewa duk kirkin shi ya iya yin wani ɗan kuskure. Wannan barbarar tunanin suke so su yi mana mu mu'amalanci annabawa irin mu'amalantar da suke wa waɗansu jarumansu ko shugabanninsu, wanda annabawan Allah ba gama garin mutane ba ne ba da za a ce a iya binciko a gano wani bangare na kasa wasu. Manzo sallallahu alaihi wasallam ma'asubi ne, wajibi ne kuma yi masa da'a da yin koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wajibi ne girmama shi, falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu an-nur alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun. Wajibi ne yawaita salati a gare shi, kira da mutum tabbata gare shi, yawaita salati a gare shi, ba shi kariya a rubuce in kai ka kware wajen rubutu kuma ka san me za ka rubuta, ba shi kariya a magance a wurin da za ka yi wa'azi, a wurin da za ka yi hudubar juma'a, a wurin da kake shirye-shirye ta waɗansu kafofin yaɗa labarai na gani kamar talabijin, na saurare kamar rediyo. Wajibi ne ba shi kariya ta fuskar mulkinka, wajibi ne ba shi kariya ta kowace irin fuska, irin yadda sahabbansa suka tsaya tsayin daka wajen ba shi kariya ta kowace irin fuska ba su gajiya ba. Wannan wajibi ne akan kowane musulmi. Kar mu tsaya muna tsammanin cewa baiwa annabi kariya ya takaita ne akan gwamnoni na jihohi na musulmi, shugabannin kasashe na musulmai, sarakuna. Wajibinsu baya nuna sun sauke mana mudin, wajibinmu baya nufin su kuma nasu ya sauka a kansu. Dole mu ta hanyoyinmu da za su iya tasiri su yi, ta hanyoyinsu da za su iya tasiri. Wani baya saukewa wani. Kariya ga addinin musulunci, kariya ga manzon Allah fardu ainun ne, ba fardun alal kifaya ba. Kar mu ɗauka cewa dan yanzu na yi wannan latta ko mun yi wannan latta, malam Sani ya zo ya yi taliki, wani malamin ya yi aunoje, waɗansu sun yi taro a aunoje, sun ɗauke maka ke musulmi, sun ɗaukewa matar da suke cikin gidan aure, sun ɗaukewa wani mutum ya ɗauka, to shi kenan kafallahu zubin jirgin kita, mu shi kenan su wane sun wadatar mana. Wallahi tallahi namu bai zama ya sauke maka naka ba. Ɗayan daga wajibi ne mu fahimci wannan cewa wato ainihin baiwa annabi kariya abin ne da yake dole a kanmu. Ya yi uwa musulmi, me ya kamata mu yi a daidai wannan lokaci, ko me ya kamata mu ƙara yi ɗoriya akan wanda muke yi da? Na farko dai, raya aqidar alwala wal bara, aqida ta alwala wal bara, aqidar ta so Allah, so manzon Allah, so wanda yake san Allah da manzansa. Kaki kafirci, kaki kafare, kaki masu goyen kafirci, ko suwaye ko ƴan gidan ku. Wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah, ko mahaifinka ne ibada ne ka ki shi, ko mahaifiyarka ce ibada ce ka ki ta, ballantana wani dan garin ku ko dan kasar ku ko kawai wani arne da yake wata duniya ta daban. Wannan wajibi ne. Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ajiratahum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. باين ذا أي كتاب مثلا سكي إيماني ذا الله سكي إيماني ذرانا كرسي ما تكر سني إيماني ذا الله سني إيماني ذرانا كرسي باب يد ذا أي يوادون من هذا الله ورسوله تكونتي wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah. Matakar mutane da gaske ne sun yi imani da Allah, sun yi imani da ranar ƙarshe, ba inda za a yi su so wanda ya kafircewa Allah, su so wanda ya kafircewa manzon Allah. Walau kanu aba'ahum, ko da iyayensu ne maza, aw abna'ahum, ko ƴaƴansu da suka haifa, aw ikhwanuhum, ko yayye da ƙanne, aw ashiratuhum, ko dangi na wajen uwa ko na wajen uwa ko na wajen uba. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman, irin waɗannan su ne waɗanda Allah ya zana imani a cikin zukatansu. Imani ya samu gindin zama, ya samu gurbi a cikin zukatansu. Wa ayyadahum bi ruhin min, kuma Allah ya karfafe su da ruhi na musamman daga gare shi. Wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, zai shigar da su aljanna da ƙoramu ke gudana karkashin benayenta. A nan wajibi ne
mu so ƴan uwan mu ne mu ki kafirai. Ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhudhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ya waɗanda suka yi imani in da gaske ne ku mu ne, kada ku riƙe abokanan adawa ta abokanan adawar ku a matsayin masoya. Kar mu ɗauka wai sai kafiran ƙasar Denmark da kafircin sai fito, wai su ne ake nufin mu ƙi su, mu so Faransa, mu so Ingila da Amerika, ba wannan ake nufi ba. Kar ana nufin wai muna ƙin su ne don su suna can Denmark a ƙasar Turai, mu zo mu so wani kafirin zai kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah. A'a, duk inda kafiri yake wajibi ne ka ƙi shi kai musulmi, ibada idan ka so shi ka saba wa Allah. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. با يندغى أي ممني نقلي يتي ذلك كافري أمتعين أبو نصوف لكالي ممني أمقوانسا بيحلات بممني يوانا وانك ودوي هكا فليس من الله في من شيء شي با كومي بني أولم الله سبحانه وتعالى. Ibn Jarir Tabari yace ana nufin ya kafirta wanda zai zo kafiri kawai dan wata manufa ta duniya. Mu duba mu ga yanzu yadda ƴaƴan musulmi suke son kafirai. Kafiran nan fa manzo sallallahu alaihi wasallama da aka masa wannan batanci a waɗannan kafofin watsa labarai, kafiran nan fa su dadi suke ji na an yi haka, sawa'un sun bayyana ko sun boye. To dan me kai zaka so? Wajibi ne a rayar da wannan aqida ta alwala wal bara. Kun ga yanzu babbar musifar da ake ciki, wannan aqida ake so a kasara ta kowace irin hanya. A sa mutane su rinka tunani na launin fata cewa duk yan Afirka ne, ko su rinka tunani na nahiya cewa su yan Afirka ta yamma ne, ko su rinka tunani na kasa cewa su yan Najeriya ne, ko su rinka tunani na yare ko na yanki cewa su yan arewa ne ko Hausawa ne, wanda ko so ake mutane su yi tunanin cewa mu menene, mu musulmai ne. Mu musulmai ne, wannan shine wajibin tunanin da ya kamata ya zauna a cikin zukatan mutane. Idan larura ta sa mu zauna a ƙasa ɗaya da wanda ba musulmi ba, idan larura ta sa muna jam'iyyar siyasa ɗaya ne da shi, idan larura ta sa muna jiha ɗaya ne da shi, wannan zan bi ka'idojin zama ne ta yadda ba zan cutu ba, shi ma ba zan cuce shi ba. Kuma lokacin da na bi ka'idojin zaman da kar in cutu kar in cuce shi, addinin nake bi ban saba addini ba, ban yi compromise ba. Amma a ce sai na so shi, to fa na yi compromise kenan, na yi tanazu. Na sassauta, to ba maganar sassauci cikin addini. Ma iya yin sulhu mai dogon zango ko mai gajeren zango, wannan don cimma wata manufa ne. In na ga zan cutu sai in kelanta masa, kai sulhun nan ba daga nan zuwa sati mai zuwa ni ya kare a wajena, don ba zan tsaya in cutu ba. Amma har kawai in ɗauka buɗaɗɗen sulhu ne da shi mun zama ɗaya, don mu ƴan arewa ne, don mu baƙaƙen fata ne, wannan nau'i ne na kafirci. Idan kai haka ka ce kun zama ɗaya da kafiri, wannan nau'i ne na kafirci. Da haka dole ne sai an yi wala'i da kafirai, cewa a yi hikima na zama da su, wannan fa daban, baya nuna a ƙaunace su a cikin ƙoƙon zuci. Magabata ke cewa inna lana bushu fi wujuhi qawmin wa qulubuna tal'anuhum, mukan saki fuska a ɗanyi fara'a da dariya a fuskokin waɗansu mutane a zuci, muna cewa Allah tsine muku albarka, inda mun san kafirai ne sun kafirce Allah, sun kafirce manzon Allah, amma muka ɗan saki fuska don cimma wata manufa. Amma ba ma sassauci, ba ma sassauci, ba sassauci. Ya kamata ku san wannan abu. Na biyu, wajibi ne mu yi ta karantar da 'ya'yanmu da matanmu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tattaunawa ilimi, ba ta hanyar al'ada da irin bid'a ba, don abin ta kanki da bakin ciki lokacin da wannan abin faru. Kafofin watsa labarai waɗansu daga ciki sun ba da gudunmawa a nan Kano na a ɗan yi bayani na mayar da martani kan waɗancan, amma sai suka ga gaito jahilai mawaƙa duk ina masana suna, kuma wai mawaƙa ba maza da mata su ɗan rera, wai waɗanda su za su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan akan hanya ma a cikin sabansa suke, har suka je har suka dawo gida cikin saba manzon Allah suke, ya ba su shiga da saban suke ci su sha su sha a tahar abin hawa su kwana su sha cikin saban manzon Allah, wai su ne za su kare shi? Sannan wannan sai ya zanto wata mahanga ake so mai saurare, wanda yake ko mata ko ƙananan yara da suke da ƙarancin fahimtar addini cewa eh wannan fa sune babban misali na masoya manzon Allah, wannan fa ake sallatawa, wannan sune al-muslimul ulya fi difa'i an nabi sallallahu alaihi wasallam, wato sune manyan abun buga misali dan bada annabi kariya. Kaga wannan illar idan in gidan talabijin da in gidan radio ba za su yi ba, dan girman Allah me yi amfanin kudin ka kaje ka kulle rijiyar ta mako ɗaya ka ce kai so kake yi kullum karfe 8 zuwa 10 sati daya, zaka zabi malamai da za su kare matsayin manzon Allah, zaka biya iyaka mai ina amfanin kudin ka, ina amfanin kudin mu, in ba za ka iya kaɗai ba ka haɗa da ke da wani mana, amma mun tsaya kawai sai dai mu zo mu faɗa wa malami mu ba shi wani abu da muka tuno mu ce da ya kamata malam wannan a ce kaza, ya kamata a ce kaza, kowa dai zai iya baka shawara. Wato nauyin naku ne, ku kace kun ji kun gani game da annabi, ku kace kun ji kun gani game da musulunci, ku kace dole sai an shiga aljanna, to ga sunan zai yi a aikata abin da lisanul hal yaqulu zalik, lisanul hal lisanul hal yaqulu zalik, wannan kaskanci ne, wannan kaskanci ne wallahi tallahi. Matsaya wai mawaka ne zaka bayyana matsayin manzon Allah, kuma wannan ke kara gaskata maka cewa ahlus sunna ne kadai masoya manzon Allah, duk ina ce hunan da suke cin albarkacin manzon Allah a cikin zaurukan su, duk ina suke wai ya fito yayin magana. Amma billahi allazi la ilaha illa huwa, da wani shehi aka taba a wani kauye ko a Morocco ko a Algeria ko a wani wuri, billahi allazi da yanzu an tafi hankali, amma yanzu an yi shiru da haka wajibi ne koyar da matanmu da 'ya'yanmu matsayin manzon Allah, mu samu ingantaccen tarihinsa rubutacce ko karantacce da aka yi, mu yi kokarin 'ya'yanmu su san wannan, su karanci wannan, mu sanar da su wannan, gurin ka hira da 'ya'yanmu kan waɗansu mashahid da manzon Allah ya halitta su, ka rika tattauna da 'ya'yanka ko matanka yaƙin Badar, yaƙin Uhud, Khaybar, sulhul Hudaybiya, Hijjatul Wada', Umratul Qada', da sauran waɗannan ababai, waɗansu mashahid zaman annabi da sahabbansa, tafiya yakin Tabuka, haƙurin da ya yi a wajen, zamansa da kaza, zamansa da mutan gidansa, ya zama abin tattaunawarmu da hirarmu a cikin gidajenmu. Idan akwai wani karatu na sira da wani malami ya yi na sunnar annabi, in mayar da kasa ɗin abin ji a gidana ne da matata, in matsanta mata, in matsanta ‘ya’yana. Idan akwai wata lacca da wani malami ya yi game da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tatacciya, in mayar da wannan abin tattauna ne da iyalina don su tashi da san annabi. Mu duba mu ga lokutan da ‘ya’yanmu da ƙannanmu da waɗansu ma masu shekarunmu suke kashewa a gaban talabijin don kallon ƙwallon ƙafa a daidai lokacin da ake yaɗa wannan fatanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu duba mu ga taron gidajen kallo a garin nan don girman Allah. Mu duba mu ga yadda ake cika a gindin talabijin daidai lokacin da ake yaɗa wannan abu ta kafar watsa labarai, ana cin mutuncin wanda ya fi kowa tsada a wurinka daidai lokacin kana tafi. Waɗanda kake son su ci in za su shigo ƙwallon sai sun shigo da sunan Jesus, in za su fita da sunan Jesus, in sun ci ƙwallon su gode wa Jesus, ka kuma kana musu tafi kana son su. Me yake nuna gaskiyar cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Mu duba mu ga idan za a yi shahararriyar ƙwallo, matasan mu fara azumi suke na kwana uku, ba kan wani club na Kano da Bauchi ba, ko Kano da Maiduguri, ko Maiduguri da Yola ba, ka ce garin musulmi ne, a'a, kan waɗansu club na ƙasashen Turai. Za a yanka, za a yi azumi a kan kawai wani su kwallo, kuma 'ya'yan musulmi, mutum zai sai riga jesu ɗin nan irin mai sunayen arnan 'yan kwallo ɗin nan, wata naira 2000, wata naira 3000, wata 7000, idan zai ɗinka hartun da wando ba ya ɓaɓa fallasa set nawa zai yi, amma ya zo ya sa rigar da ba zai je yadda Allah da ita ba, don ba zai sallah da ita ba, ga hoton wani arne, ga sunan wani arne a jiki, ba kuma zai je ga yadda sarkinsa ba in yana mutunta su da ita ba, ba zai je ga yadda dagatin ƙauyensa in yana mutunta shi da ita, amma ya sayi ta 7000. Wannan wanda ya yi wannan ɗin a tarihinsa bai taɓa bayar da naira bakwai ba ga asusun makarantar islamiyya su ko makarantar lafiyar juma'a ko na kamsa salawatu na ungozu. Bai taɓa yin wannan ba a tarihinsa,
kuma yana nan
yana waƙar annabi, kuma jira yake wai abu sa kahu ya shiga aljanna.
Sannan ‘ya’yan uwa musulmi,
wajibinmu ne mu ƙaurasewa dukkan wani abu da ake daga waɗannan ƙasashe. Duk abin da ake san'antawa a ƙasar Denmark da ƙasar Norway ya kamata ya Allah wadai da su, a ƙaurace musu ba wai daga nan zuwa su yi uzuri ba, ko sun yi uzuri, ko sun yi uzuri, don babu abin da za ka ce cikin abin da suke yi wanda dole sai da shi za ka rayu. Saboda haka wajibinmu ne mu ƙaurace musu, mu karya su ta fuskar tattalin arziki. A yanzu a yankewar da aka yi musu daga cikin waɗansu ƙasashe na Larabawa, ana ganin cewa nan zuwa wata shida mai zuwa, in wannan ƙauracewar ta cigaba haka, kamfanonin ƙasar Denmark za su yi hasarar da ta kai dala biliyan ɗaya. Dala biliyan ɗaya nan da wata shida mai zuwa. To kaga wannan ya zama wajibi a ƙara ƙauracewa duk abin da ya shafe su. Sannan ‘ya’yan uwa musulmi, waɗannan ababe ba za su yi mutuƙa da su a haka ba, sai mun haɗa da abu guda biyu. Abu na farko, al’ummar musulmi su sami istiklaliyya ta fuskar tattalin arziki, cin gashin kai ta fuskar tattalin arziki, mu zama masu sana’a, mu zanto masu aikin yi, mu zanto kowane mutum mafi ƙaranci zai iya siyar da kansa ba sai ya tsora nauyi akan wanansa ba, mafi ƙarancin abin da za ka yi ya zanto in baka ba kowa, to alal akalli za ka iya siyar da kanka. Kar ya zanto mutum goma sun ta'allaka rayuwarsu ga mutum ɗaya, su suke buƙatar ya ciyar da su, kuma su ba wani abu suke yi mishi ba, kawai dan wane ko ƙani ne ko wani uba ko ƙanin uba ko kuma shine uba ɗin. Sai mun rushe al'ada da muka taso a kai ta uba ya yi wa ɗansa auren fari, kuma ɗan yana tare da matar ana ciyar da shi da matar, ya haihu ɗaya biyu har wajen sau biyar, har yanzu uban ke ciyar da shi. Sai mun rushe wannan al'adar. Wannan al'adar ba ta musulunci ba ce ba. Al'adar musulunci, musulunci ba ka mutane ke ma zaune, kowa so ake yin motsi ya aiki, komin kashinsa komin kaskancinsa. Dole sai mun yi wannan. Dole sai mun yi wannan. In ba haka ba, taron yawanmu ba zai amfana mana komai, ba zai tsinna mana komai ba. Na gaba, dole mu samu istiklaliyya ta fuskar ilimi. Ya zanto muna dogaro ne da ƙwararrunmu ba da ƙwararrunsu ba, don ka iya yin tawaye idan ya zanto kana cin gashin kanka ta wannan fuskar, ta fuskar tattalin arziki da ta fuskar ilimi. Ya zanto likitocinmu namu ne, ba mu buƙatar nasu. Ya zanto ma'aikatan nasunmu namu ne, ba mu buƙatar nasu. Ya zanto ungozominmu mata a asibiti namu ne, ba mu buƙatar nasu. Ya zanto injiniyoyinmu namu ne, ba mu buƙatar nasu. Sai fa lokacin da muka samu haka muke da ƙarfin fuskantar ƙalubalen zamani a yau. Amma irin wannan taro na yoyo, to zai wahala al'umma ta iya cin nasara don ta fuskanci wani ƙalubale da ke gabanta. Ina kallon wata tasha ta talabijin shekaran jiya a wata ƙasa cikin ƙasashen Larabawa, a kan wannan matsala da muke tattaunawa, aka taro masana, malaman addini da ‘yan boko da wayayyu suke tattauna, kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Wani malami a ƙasar Sudan, na taɓa kai masa ziyara muka tattauna game da da'awa a can da nan Najeriya, yake cewa daga cikin abin takaicin da ya sa masu kafirai suke mana wannan, sun raina mu ne, sun tabbatar cewa a jikinsu muke a jingina wajen rayuwa. In sun san muna cin gashin kanmu, ba za su yi mana wannan rashin mutuncin ba. Ito jahilai ko ba sa iya cin gashin kansu, sai sun jingina da mai ilimi. Mara aikin yi ba iya cin gashin kansu, sai ya jingina da mai aiki. A shi kenan, in za ka ci gashin kai sai kana da ilimi, kuma sai kana da aikin yi. Babu yanda za a yi ka rayu a kan haka. Ya kawo wani misali, ya ce Ubangiji Ta'ala bai yi mu ba don mu zama talakawa, mu ƙasashen musulmi. Ya zaɓa mana gurbin ƙasar da man fetur ɗin duniya, 80 cikin 100 na man fetur ɗin duniya a ƙasashen musulmai. Uranium, wanda ana sarrafa shi har wajen yin makamashi na nukiliya, 80 cikin 100 ɗin shi a ƙasashen musulmai. yayi ta zana ma'adanai da karafai da wanene da zinari da azurfa da lu'lu'u kowanne mafi karancin shine wanda za a ce 70 dinsa cikin 100 yana kasashen musulmai ma'ana ba inda musulmai za a ce sa da kashi 30 cikin 100 arna suna da 70 sai ce amma duk da wannan marasa aikin yi a duniya da talakawa wanda suke fama da talauci 90 cikin 100 dinsu na kasashen duniya kuma a kasashen musulmai suke to kaga wannan abin da yake bukata yayi an uwa ya zabi mu gina al'ummar wannan abin fa da turawa suka yi sun gwada mana su ga nauyin mu wannan laccoci ire-iren waɗannan da zamu yi ko makamantansu za a yi ne dan zaburar da zukatan da suke barci amma kar mu dauka in an yi wannan an kare yaya ne za a yi musulunci nan ya samu gata to jama'a ba sa iya samun gata sai suna da shugabanci indantacce shugabancin malanta shugabancin siyasa shugabancin sarauta ba ka iya cewa gawa ne ka bi shi ba a iya nada shugaba a rana daya in ma an nada za a warware shugaba halin sa ne ke mayar da shi shugaba dabi'arsa da mutane za ta sa mutane su ga cancantar sa dan haka yayin uwa musulmi mu tuna wannan kalubale da ke gaban mu yan makarantar mu su ƙara karatu masu karatun addini duk da suke karatu su dauka cewa lalle akwai bukatan ƙara karatu masu da'awa duk yadda suke da'awa su wayar da da'awar su zanto tsalalliyar da'awa kar mu rinka bin waɗansu al'amura taqalidiyya waɗanda su aka saba tun shekaru 20-30 baya ba tare da cigaba ba mu ga cewa yadda zamani ke da saurin canjawa sannan kada yan boko mu taba dauka cewa kare addini wani nauyi ne da ya rata a wayan ustazai su ko ba sa yin komai nasu a nan gurin a karatu suka da ake a nan masallaci mun riga mun sani akwai dama daga cikin yan boko waɗansu malaktarori ko a universities ko a waɗansu manyan kwalejoji na gwamnati to kar ta taba ɗauka cewa wai nauyi ya rata ne a wurin malamai wallahi su ma akwai nauyin da ke kansu hanyar ba da iliminsu nauyi ne hanyar dan su ne suke masana'anta ta ƙera ƙwaƙwalwa jami'a masana'antar ƙera ƙwaƙwalwar mutane to wani irin kishi kuke nunawa wajen ku ga cewa yaranmu da suke wannan a gaban ku mazan su ko matan su sun zama nagari sun zama masu satisfaction ilimi sun zanto masu kaza masu kaza masu kaza kar ku taba dauka cewa aikin ya takaita ne akan hutubar juma'a da wa'azi irin wannan yayin uwa musulmi lokacin da aka diba mun ya riga ya kare cip dan haka zan taka burki anan abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya cikin ladani da ku abinda ne kuskure ko duk harshe Allah shi yafe mun sauran abinda ban faɗa ba na tabbatar dan uwana da zai taliki Dr. Muhammad Sani Umar na tabbatar yana kallo na kuma tun daga kalmar farko har ta ƙarshe na faɗa zai ga inda aka samu gibi da ya kamata ya faɗakar da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا أمرنا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا يوم أوا مسلمي إنا من جيسوا تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله إنا وديا غا الله سبحانه وتعالى wanda ya bani ikon ansa wannan gayyata a yau wannan yammaci na talata wanda ya dace da 16 ga watan al-Muharram a shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina
wanda kuma shi ne yammaci na 14 ga watan biyu shekara ta 2006 miladiya. Mawdu'in da za mu tattauna a kai kamar yadda kuka ji tun daga gabatarwa kasuwanci da kuma rikon amana a cikin harkar kasuwanci din. Wato kenan za mu tattauna ne a kan kasuwanci dangane da shar'antuwarsa a cikin addinin Musulunci da kuma menene abin da yake jawo albarka a cikin harkar kasuwa, sannan menene abin da zai iya kawo cikas a cikin harkar kasuwa. Allah madaukakin sarki ya mayar da kasuwanci ya zama ɗaya daga cikin hanyoyi da ɗan adam ke samun arziki a kansa, kuma Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya mayar da mutane su zanto masu bukatuwa zuwa ga junansu. Babu wani mutumin da ya kai matsayi na wadata da zai ji baya bukatar ɗan adam ɗan uwansa. Cikin hikimarsa ya ɗora bukatun juna a hannun juna, zai zanto ga kuɗi a hannunka kana da bukatar wani abin da ba kuɗi ba, ni kuma ga wani abin da ba kuɗi ba a hannuna, wannan abin ba shi nake da bukata ba, kuɗi nake so. Sai aka shar'anta kasuwanci don mu yi musaya tsakanin hajar da ke wajena ta tufafi ko kayan abinci ko gidan zama ko fili ko gona, don in karɓi kuɗin da ke wurinka a madadin wannan ɗin da kai kake bukata zuwa gare shi. Ayoyi na Alƙur'ani mai girma sun shirya zuwa ga muhimmancin kasuwanci cikin addinin Musulunci. Za mu taɓo kaɗan daga cikinsu da kuma waɗansu hadisai na manzon tsira shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul Juma'a, yace ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Wannan aya Ubangiji ta'ala yana kira ne ga mummunai, mummunai a matsayin su na mummunai, yace ya ku waɗanda suka yi imani, idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a, idan an yi kiran sallah a ranar juma'a, fas'au ila dhikrillahi, to ku yi hanzari ku tafi zuwa ga ambaton Allah. Waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake kira da ambaton Allah huɗubar juma'a, wato ku yanke kowane irin abu ku tafi zuwa ga sauraron huɗubar juma'a, tunda saƙo ne na mako-mako da ake isarwa mutum a matsayinsa na musulmi don a jaddada alaƙa tsakanin shi da mahaliccinsa wanda ya halicce shi don yi masa bauta. Waɗansu malamai suka ce abinda ake kira da zikirullahi a nan gurin ita kanta sallar juma'a din, fas'au ila zikrillah, ku yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah, ma'ana sallar juma'a. Waɗansu malaman tafsiri suka ce duka biyun su ne zikrullahi, domin a cikin huduba akwai zikrullahi, dan mai huduba zai bude ta da abinda ake kira khutbatul haja, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshe, kuma zai karanta ayoyi guda uku, wata cikin suratu Ali Imran da wata cikin suratu An-Nisa da waɗansu guda biyu a jere a cikin suratul Ahzab, wanda waɗannan dukkaninsu zikirullahi ne. Sannan ita kanta sallah ɗin kuma zikirullahi ne. Don haka dai Ubangiji ya ce idan an yi kiran sallah a ranar juma'a, wato ku yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah, wa zarul bay', ku yanke hada-hada ta saye da sayarwa, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hakan shi yafi alkhairi a gare ku in kuna da sani. Sai Allah ce fa idza qudiyatis salatu, amma idan an kammala sallah, fantashiru fil ardi, to sai ku yadu a ban kasa, wabtagu min fadlillah, ku nema daga cikin falalar Allah ta'ala, wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun, sannan kuma ku ambaci Allah da yawa don ku zanto cikin waɗanda za su rabota a gobe kiyama. A waɗannan ayoyi guda biyu za ka fahimci muhimmancin kasuwanci ta hanyoyi daban-daban. Hanya ta farko dai, ranar juma'a ita ce rana mafi daraja a cikin mako, domin ita ce ranar da Allah ya halicci annabi Adam a cikinta kamar yadda hadisi ya nuna. Sannan a ranar juma'a ne Allah zai tashi kiyama kamar yadda hadisi ya nuna. Sannan dukkan musulmi da ya mutu a ranar juma'a
ana kidaya shi a matsayin yayi shahada kamar yadda shi ma hadisi sahihi ya nuna. Sannan ranar Juma'a ce ranar da dukkan halittu gaba daya, idan aka ce rana ta hudo a ranar Juma'a hankalin su baya kwantawa har sai an ce ta fadi, tsammanin su ta yiwu a wannan ginin za a tashi kiyama, yan banda mutun da aljan su kadai ne ba sa cikin wannan fargaba. Tare da wannan girma na ranar Juma'a ba hana kake je kasuwa a cikin ta ba, an yadda ka fita tunda safe ka tafi kasuwa kawai illa iyaka lokacin da aka yi kiran sallah ne aka ce ka yanke hada-hadar kasuwanci ka tafi sallah, amma ba a ce ba a rannan karka je kasuwa. To kaga wannan ɗaya ce daga cikin fuskoki na nuna mahimmancin kasuwanci a cikin addinin musulunci. Juma'a duk da girmanta ba a ce ba yau kuma yadda ita hutu gaba ɗaya kar ku je kasuwa, an yadda ku tafi, sai dai idan an yi kiran sallah wanda liman zai hawo kan minbari ya fara huduba to ku kulle har hada-hadar kasuwancin ku har sai an kammala sallah. Abu na biyu ko fuska ta biyu da Ubangiji Ta'ala ya nuna bayan an kammala sallah ku koma kasuwa, ba a ce ba kuma shikenan daga Juma'a din kuma ku zurfe gida, sai Allah ya ce fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, idan an kammala sallah aka ce an yi sallama to shikenan sai ku yaduwa ban kasa, wanda zai koma ofis zai koma, wanda zai tafi kasuwa ya tafi, wanda zai tafi wata hada-hadarsa ya tafi, wabtaghu min fadlillah, ko nema daga falalar Allah Ta'ala. Wato sai ma aka sanya wa harkar saye da sayarwa da suna falalar Allah, shi kasuwanci sunan shi falalar Allah, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. To wannan izina ce zuwa ga mahimmancin kasuwanci da neman dari da kobo cikin addinin musulunci. Wuri na biyu da zamu iya fahimtar haka, wato ayoyin da suke magana akan aikin haji, wanda aikin haji rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar. A tsakiyar waɗannan ayoyi waɗanda aka bude su da faɗin Allah Ta'ala wa timmul hajj wal umrata lillah fa in uhsartum famastaysara min alhadi, aka cike su da faɗin Allah Ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun. A tsakiyar su ba wai sai da aka je karshe ba, a tsakiyar ayoyin da suke magana akan aikin haji sai Allah madaukakin sarki ya ce laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, babu laifi a gare ku, ga harami a jikinku, kuna cikin aikin haji ba ku sauke ba, babu laifi, an tabtagu fadlan min rabbikum, ku nemi falalar ubangijinku, babu laifi a wannan lokaci ka sayi wani abu ko ka sayar da wani abu, babu laifi idan ka je aikin haji ka saru wani abu sannan kuma ka sayarwa waɗanda suke bukata, babu laifi idan ka je aikin haji gashi ka je ibada ka tafi da kuɗi don ka sayo wani abin da idan ka zo za ka ci riba, in ka yi wannan ba haramun ka yi ba, sai dai abinda ake so kar wannan ɗin ya mantar da kai abinda dama don shi ka tafi, wannan abu ne na biyu a matsayin ribar kafa, amma idan ka yi shi ba haramun ka yi ba. Laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, babu laifi a gare ku ku nemi falalar ubangijinku, ma'ana ku yi saye da sayarwa a cikin harkar a cikin watannin aikin haji ko a cikin kwanakin aikin haji. To kaga wannan ma wata hanya ce ta nunawa mutane mahimmancin kasuwanci cikin addinin musulunci. Sannan kuma hanya ta uku da zamu fahimci haka a cikin alkur'ani mai girma, sanin mu ne cewa a tarihin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a farkon musulunci Allah madaukakin sarki ya wajabtawa annabi tare da ɗaiɗaikun al'umma tsayuwar dare, sallar dare, kuma an wajabta musu ne a ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku, ko dai su yi sallah ta tsawon lokacin da ya kai ɗaya bisa ukun dare, ka kasa dare kashi uku ka sallaci kashi ɗaya, ko kuma rabin dare ka raba shi tsakiya ka sallaci rabi rabi kai barci, ko biyu bisa ukun dare, wato ka raba dare gida uku kashi biyu, duk sallah kake kashi ɗaya ne kake barci. A farkon musulunci dole kai wannan shine abin da Allah yake nufi da ce ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi, kaga nisfahu rabin dare, aw inqus minhu qalila ko ka rage daga rabi, kaga ɗaya bisa uku kenan, aw zid alayhi ko ka ƙara akan rabi, kaga biyu bisa uku din kenan. An gane ku? To wannan ɗaya ne daga cikin ababen da mutum zai sallar dare a kai, to amma daga baya sai aka sassauta aka yafe cewa na farko dai ita sallan daren ba wajibi bace ba yanzu ta zama mustahabi na biyu kuma ba lalle bane sai ka sallaci ɗaya bisa uku ba lalle bane sai ka sallaci rabi ba lalle bane sai ka sallaci biyu bisa uku dare ka iya sallatar rabin awa ka iya sallatar awa daya ka iya sallatar awa ɗaya da rabi amma a ce dole sai ka kai ɗaya bisa uku dare ko biyu bisa uku ko rabi an yafe to dalilin da yasa aka yafe din dalilai ne guda uku kasuwanci yana ɗaya daga cikin su Allah ce alima an sayakunu minkum marda dalilin farko kenan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah dalilin na biyu sannan kuma wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah dalilin na uku ubangiji subhanahu wataala yace a cikin ku akwai waɗanda za su samu kansu a cikin hali na rashin lafiya mara lafiya kam a ce ya salla rabin dare ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku yana da wahala ba zai iya ba sannan a cikin ku za a iya samun fataki waɗanda za su tashi da sassafe ranar Lahadi don su tafi cin kasuwar Gujungu ko su tashi daga nan don su tafi Mai Adwa ko su tafi Ladin Makole ko su tafi Kacako ko su tafi Ɗanbatta akwai wanda za su tashi a wata ranar ta daban daga cikin rane ko daga nan don su tafi Lagos don su tafi Abakalike don su tafi wani gari su je su yi fatauci su sayo wata haja su kawo sannan kuma Ubangiji Ta'ala ya san a cikin ku akwai sojojin musulunci ƴan ko ta kwanan musulunci waɗanda ta iya yawa su a ce su yi sallar dare kuma da safe a ce a tafi jihadi saboda waɗannan dalilai guda uku yanzu an yafe muku ba sai kun sallaci dare ba ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku ko rabi faqra'u ma tayassara minhu ku sallaci abin da ya sauƙaƙa cikin dare shine ake nufi da qira'a anan alqira'a ana nufin sallah wa aqimu ssalata wa atu zakka wa aqridu allaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah wannan yasa sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zanto ƴan kasuwa daga ƴan kasuwa sai manoma kuma wannan tasa tattalin arzikin su ya ginu a cikin lokacin da bai kai shekara goma da kafuwar daular musulunci ba amma sai da ya kasance suna da istiklaliyya ta hanyar tattalin arziki abinda ake nufi da istiklaliyya cin gashin kai ba sa bukatar siyo rance daga wajen daular Farisawa ko daular Rumawa kuma ba sa jin tsoron a ce za a sa musu takunkumin tattalin arziki saboda suna tsaye da kafarsu manoma ne ƴan kasuwa ne suna da kuma sana'o'i nasu na hannu da suka bayawa muhimmanci waɗannan ababe guda uku da noma da kasuwanci da sana'ar hannu babu abin da ya fi su gina arziki ko na mutum ɗaya ko na gida ɗaya ko na al'umma duk wani abin da ba wannan ba bayan wannan yake wajen kafar tattalin arziki daidai da man fetur bai kai kimar kasuwanci da noma ba wajen kafar tattalin arziki daidai da gwalagwalai da za a haƙo a cikin ƙasa muhimmancin su bai kai kimar noma da kuma wato hada-hada ta saye da sayarwa ba cikin addinin musulunci dan su ne sinadarin tattalin arzikin ƙasa dan su ne ababen da aka dade tuntuni kuma sannan ba za a iya fasa su ba har duniya ta tashi dan haka musulmi da suka rike wannan a karan fari sai ya kasance sun samu kima sun samu daraja sun samu mutunci ba su kaskanta ba ba su zanto masu maula ba ba su zanto mabarata ba sai ya zanto suna da cin gashin kai ta fuskar tattalin arzikin kasa a madadin su ji tsoron a sa musu takunkumin tattalin arziki su ne suka sanya wa mutanen Makka takunkumin kare tattalin arzikin kasa dan su ne aya ta sauka ta cikin suratul tauba ko suratul bara'a aka ce da su ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum aylatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha inna Allaha alimun hakim ya wadanda suka yi imani ku sani cewa mushrikai najasa ne dan haka daga bana kar su ƙara kusantar ɗakin Allah kar su ƙara kusantar hurumin Makka daga wannan shekarar an riga an yanke wanda sun mayar da Makka wurin kawo haja su sayar kuma dan su saya daga wajen mutanen Makka wanda mutanen Makka suna cin wannan ribar amma aka ce daga yau an riga an fasa kar su sake zuwa Allah ya da hankalinsu da cewa in khiftum aylatan in ma kuna jin tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha da sallan Allah zai wadatar da ku daga yalwata daga fallasa in ya so kar ku ji tsoron talauci wai dan sun daina sayan hajar ku za ku kariye ko ku kun daina sayan tasu za ku kariye kwata kwata kar ku ji tsoron wannan haka Allah madaukakin sarki ya ce musu to kun ga anan gurin idan mun fahimci wannan abu ko muka duba musamman cikin wanda suka fi kowa daraja da falala sune khulafa'ur rashidun cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar shine da farkon su daga nan sai sayyidina Umar daga nan sai sayyidina Uthman guda uku nan dukkanin su ƴan kasuwa ne ga wurtattun ƴan kasuwa suna daga cikin wanda yafi kowa jari lokacin da aka zo Madina Abu Bakar kan tun a Makka yana cikin wanda yafi kowa ƙarfin jari a Makka tun Makka tun wato musulunci yayi ƙarfi da kuma bayan an dawo an zo Madina kaga imani bai hana su kasuwanci ba ilimin Qur'ani da ilimin hadisi bai hana su kasuwanci ba dan azuna kasuwanci abu ne na rayuwa akai da kuma ake san dan adam ya tsara shi ta hanyar sadaci to wannan ita ce gaba ta farko cikin gabobin da nake so in yi magana akai daga nan gurin akwai wadansu babuka da Imam al-Munziri yayi masu muhimmanci a babin kasuwanci a cikin littafin sa kuma dukkan babin da ya kulla babu abin da yake sai dai kawo hadisin manzo Allah gargashin sa ko kalma ɗaya bai faɗa ba tashi ta karan kansa idan ya ambaci sunan babi sai ya kawo hadisi to nan gurin misali kawai nake so in bamu ba wai in karanto mana babukan gaba ɗayan su ba a'a waɗanda suka shafar suka fi dab da rayuwar mu ta yau da kuma hadisan da suke ciki wanda na tabbatar wato za mu ribace su nake so in bi su ɗaiɗai ina karanto muku kada ku ɗauka cewa molanka nake muku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga al-miqdam ibn ma'adi karib yace manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amali yadihi wannan hadisi shi imamul munziri ya yi masa babin kwadaitarwa fil iktisabi dangane da neman na kai dangane da neman kuɗi kwadaitar da mutum dangane da neman na kuɗi neman na kansa neman ɗari da kwabo bil bai'i wa ghairihi ta hanyar kasuwanci ko wani kasuwanci kada yake zauna ka a haka baka komai lalle kana yin wani abu da zaka nemi na kanka sawa'un ko ta hanyar kasuwa ko waninsa to sai kawo hadisin farko na miqdam ibn ma'adi karim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu abin da dan adam zai ci mafi tsafta wato wanda yafi tsama zan aka fi sa rai ya zama tsantsar halal min an yakula min amali yadi sama da a ce ya ci daga aikin hannun shi daga saka da yake yi ko rini da yake yi ko gyaran radio ko gyaran television ko gyaran agogo ko makanikin mota ko mashin ko makanikin generator duk wani abin da hannu zaka yi manzo Allah ce abin da duk zaka yi da hannu dan ka ci abinci to wannan yafi kowanne tsafta cikin abin da dan adam zai ci wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amali yadihi sai manzo Allah ya nuna annabin Allah daud da kansa ya kasance yana ci daga gumin hannunsa kaga kira yake kaga kira aikin hannu ne dan haka duk abin da zai ansa sunan aikin hannu wanda mutum zai yi misalin wanda muka ambata ko wanda ambata ba to duk yana iya shiga cikin wannan ma'ana wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi wannan hadisi daban-daban daga Abu Huraira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la an yahtatiba ahadukum uzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayutiyahu aw yamna'ahu mutun yaje dajin Allah ya dauko itace dauri guda kai guda na itace ya doro a gadan bayansa ya taho da shi gari ya sayar to wannan shi ya fi masa alkhairi sama da ya tambayi mutane sawa'un mutane za su bashi ko za su hana shi ma'ana ka yi aiki ko da na faskare ne ka yi aiki ko da na yau itace ne ka kawo cikin gari ka sayar ya fi maka alkhairi sama da ka roƙi wani ya baka ko da zai baka ko da zai hana ka wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim duk sun rawaito shi hadisi na uku a wannan babi da kansa zan takaita cikin babin shine hadisin Sa'id ibn Umayr wanda aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce ayyul kasbi athyab cikin hanyoyi na neman kuɗi wata hanya ce mafi tsafta sai manzon Allah ce amalur rajuli bi yadihi aikin da mutum zai yi da hannunsa. Sai kuma ya ce wa kullu bai'in mabrur, a wata riwaya wa kullu kasbin mabrur, da kuma dukkan wani saye da sayarwa mabrur wanda ya zamanto kubutacce daga albushu, kubutacce daga ƙarya, kubutacce daga yaudara ko cin amana. Wannan ita ce hanya mafi tsafta da ɗan adam zai samu abinci kai bakinsa. Sana'ar hannu saye da sayarwan da ta kubuta daga albushu ko cin amana ko yaudara. Daga nan Imam al-Munziri ya sake kulla babi wanda yake babin da yake magana akan kwadaitarwa fi talabir rizqi, wato kwadaitarwa dangane da yin sammako fi talabir rizqi wajen neman arziki wa gairihi ko waninsa. Yanzu ka kasuwa kayi sammako, yanzu ka gona kayi sammako, yanzu ka je wajen sana'ar ka ta yau da gobe, wanki da guga ne, kira ne, gyaran mota, gyaran mashin ne, kayi sammako. Muhimmancin da yin sammako zuwa da wuri, ba zuwa a makare ba. Menene abin da yake nuna muhimmancin zuwa da wuri? An karbo hadisi daga Sakhar ibn Wada'a Al-Ghamidi, Allah ya kare da gare shi, yace da kaina naji manzon Allah yana cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha, wato ya Ubangiji ka sanya wa al'umma ta albarka a cikin sammakonta. Dukkan mutumin da ya sammako, to wannan addu'a ta manzon Allah ta shafe shi. Sawa'un kasuwanci yake ko sana'ar hannu yake, aiki yake na kamfani ko aikin ofis yake, zuwa akan kari, zuwa da wuri. To lafazin sammako kuma yakan sha bamban daga wani zuwa wani. Wani kila idan ka ce ya sammako ya zo tun karfe 6 zai zo babu kowa, kila kuma ma bude kantinsa a wannan lokaci zai iya samun matsala. To amma akwai lokacin da a al'adance jama'a suka saba zuwa, kila an saba zuwa 7:30 ko 8, to kaga anan kuskure ne ka bari sai 10 ko 11 ko sai azhar ka zo kawai dan ka fara bunkasa, dan ka fara nauyi, ka fara taka kasa da karfinka. Matukar dai zai zanto 9 an fito, to fito 9 dan wannan addu'a ta shafe ka. Matukar 8 an fito, to ya kamata ka fito 8 dan wannan addu'a ta shafe ka. Kwanciyar ka a gida kana barci ba ta kai lokaci ne, kuma hasara ce kake gadarwa kanka. Sannan baka bayar da darasi mai kyau ga yaranka, sannan kuma sa iya zaluntar ka. To kaga anan gurin zuwa da wuri yana da muhimmanci. Sakhar ibn Wada'a yace wa kana idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwal an-nahar, manzo Allah ya kasance idan zai aika da sariya, wato ita ce rundunar yaki karama wanda za su je su tsokano abokanan gaba a dawo, ko kuma kace sariya dukkan rundunar yakin da shi Annabi baya ciki. Idan Annabi zai tura wata rundunar yaki ta kai farmaki wani gari, yakan tura su ne da sassafe. Sannan idan zai aika babban runduna wanda shi ma yana ciki, to za a tafi ne shi ma kuma dai da sassafe, ba a bari sai rana ta yi a tafi, da sassafe ake tafiya. To kun ga nan gurin muhimmancin yin sammako kenan a lokacin da mutum yake cikin harkar kasuwanci ko yake cikin sana'a. Marwayatun wannan hadisi shine Sakhar ibn Wada'a Al-Ghamidi, dan kasuwa ne shi kanshi da ya ji wannan hadisi na manzon Allah. To sai ya zanto kullum idan zai tura yaransa da suke tafiya kasuwannin kawai, to da sassafe yake tura su. Sai ce da an yi sallar asuba ku zo ku same ni a gida, da an yi sallar asuba sai su same shi. Wanda zai tura kasuwa ka zai tura su, wanda zai tura so yake ya dace da wannan addu'ar ta manzon Allah. Karshe ko abin da ya faru shine kamar yadda hadisin ya nuna, fa usriya maluhu wa kasura, arzikinsa ya yawaita, dukiyarsa ta yi yawa, saboda yana kirda don dacewa da wannan lokaci da Annabi ya wa al'umma addu'a a cikinsa. Akwai wani hadisi da ya kamata ku fahimce shi a wannan mahanga, wanda manzo Allah yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah kama yatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqat tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan, da ace kuna dogaro ga Allah irin yadda tsuntsu ke yin dogaro ga Allah, to da Allah ya arzuta ku yadda yake arzuta tsuntsu. Kaga shi tsuntsu baya ajiye abinci, baya cin kwanan nan abinci, in ya nemo na ran nan ya cinye shi kenan, da safe kuma zai fita da sassafe dan ya nemo na ran nan. To anan ba ana kama, ba ana cewa mu yi kamanceceniya da shi bane wajen karma ajiye na gobe, a'a, ba ta wannan fuskar kamanceceniya take ba. Fuskar da kamanceceniya take wajen fitar shi da sassafe. Sai manzo Allah ce taghdu khimasan wa taruhu bitanan, za su tashi su yi jijjifi a lokacin cikin su ba komai, amma za su dawo da yamma kuma sun koshi, kaga ba su kwana da shi ba, amma sammakon da suka yi ne Ubangiji Ta'ala ya azurta shi da shi. To kuma da za ku rika yin sammako irin yadda tsuntsaye suke sammako da Allah ya arzuta ku yadda ya arzuta su, amma makara kuke ba ku zuwa da wuri, sai karfe 9 sai karfe 10 wani ma sai bayan azhar, sannan kuma idan yazo ba zai kai yamma ba, karfe 2 ya tashi ko karfe 3 ya tashi, ma'ana ba a sammako. To kaga wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya kamata wato mu koye shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na biyu da ya kamata mu koya a cikin harkar kasuwa ta zamanin annabta, wato kyautata hanyar nema din. Idan an ce kyautata hanyar nema, kokarin hanyar da zan nemi kuɗi su zanto ta halalce, garau babu wani magu-magu a cikinta, wannan ita ce kyautata hanya. Domin idan na ɗauka cewa hanyar halal ana daɗewa ba a samu kuɗi ba, hanyar haram an fi tarawa da wuri, sai na bi wannan hanya ta haramun, to ko shakka babu wato a nan gurin na sabawa Allah Maɗaukakin Sarki, sannan Allah Maɗaukakin Sarki ba zai taɓa sanya albarka a cikin rayuwata ba. So ake yi in bi hanya ta halal komai yadda nake ganin mai tsawoci, in kaucewa hanya ta haram komai yadda nake ganin kusa take daidai haka take dabdabu. Wannan yana daga cikin muhimmin abin da ya kamata mu fahimta. Yadda ko zan zama na kyautata hanyar nema, to shine in zama mai bi a hankali ba mai garaje ba, sannan lokacin da nake bukata in na samu kuɗi in yi bukata ta daidai samuna, kar in ce zan yi bukata ta daidai abokina, dan ba lalle bane dan yana abokina ya zanto samun mu daya. Kar in ce sai na yi bukata irin ta sa'ana, ba lalle bane dan sa'ana ne shi ya zanto samun mu daya. Abin da yake karya mu shine garaje ɗaya kenan. Na biyu, yin bukata sama da ta daidai samuna. Wani yana da hali an buɗe kasuwa karfe 11 karfe 12, mai nama ya zo yana ɗauke da shi yana bin shago-shago, sai wani ya ce yanka mana naira 1,000 nan gurin, ya kira ya rawaci a kai masa gida. Wai ina ganin tunda shi ma sa'ana ne, nima sai an yanka naira 1,000 ko da samuna bai kai ba. Dai idan na ce yanka mana 500 zan ji kunya, yaya shi zai sai na 1,000 ne sai na 500? Kai yanko mun balangu da na 700, wai ina jin kunya nima dole sai na 700 ko ba da kowa da sha'awar balangu, tunda wani yayi nima sai na yi, wani ya sa agogo iri kaza sai na sa irin sa, wani ya yi takalmi iri kaza sai na yi irin shi, wani ya zo gari kaza yayo aure nima sai na auro irin ta, wani ya yi mota ko abin hawa ko gida a wuri kaza nima sai na yi irin sa, ko da samu na bai kai na shi ba. Wannan munana hanya ne, ba kyautata hanya ba. Bari in karanta muku wadan hadisai, ku je da manzon Allah ya ja hankalinmu akan kyautata hanyar neman kuɗi. Farko akwai hadisi daga Abdullahi ibn Sarjis, Allah shi kare yadda a gare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace as-samtul hasan, kama mai kyau. Me yake nufi da kama mai kyau? Ba a nufin shiga kadai, ta yiwuwa shiga tana cikin kama mai kyau, sannan kuma saken fuska tana cikin kama mai kyau, sannan magana mai daɗi da zaka rinka fadawa abokanan zamanka duk tana cikin kama mai kyau. Manzo Allah ya ce kyakkyawar kama wattu ada da bi sannu a hankali banda garaje, wal iktisad da yin bukata daidai ruwa daidai tsaki, daidai samu daidai abin da zan kashe. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ayyuhan nas, ya ku mutane, ittaqullaha wa ajmilu fi talab, ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar ku ta neman kuɗi. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, ba yadda za a yi wata rai ta mutu har sai ta cika arzikinta da Allah ya kaddara za ta samu. Garaje